من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتككين يا بودا بوديا ستبتا قال مدوكا كنسر كي ميكوا ميكومي أنتكين إيكون سادة كدرا وسا ya kaddare mu da ganin wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 20 ga watan Safar hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 17 ga watan 9 miladiya shekara 2022 ga mu Allah cikin ikon sa da kaddarawar sa arji sautin bai hito ga mu Allah cikin ikon sa da kaddarawar sa ya sake hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul janaiz na al-allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahma kamar yadda aka sani bayan kammala karatu akan ahkamul janaiz mun shiga bayanin da malam yayi dangane da bid'ul janaiz anda wa'annu bid'o'i ne wa'anda aka samu ana yi a lokacin da ake mu'amala da gawa ko kamin mutuwarsa ko bayan mutuwarsa kuma mai magana irin bid'o'in da aka samu a lokacin wanke gawar a satin da ya gabata mun fara shiga akan bidiyo inda aka sa ake yi ake samu wurin yin likafani da kuma fita da gawar zuwa makabarta ko kuma fita da gawar zuwa inda za a yi wa gawar sallah ina ganin mun kawo namba na daya da kuma na biyu a ciki sai lokaci yayi muka dakata anan wanda yau insha Allah za mu tashi ne a namba na 3 a wannan babi ko kuma namba na 39 a nambobin gaba daya mai magana a satin da ya gabata cewa yana daga cikin bid'o'i ko kuma waɗansu abubuwa da ake yi waɗanda ba su da asali a cikin addini Allah bai ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basi shi ba. Kun kana harko shine ainihin fita da mamaci zuwa makabarta mai nisa bayan ga waɗansu makabartu waɗanda aka wuce na musulmai, ba abin ne shi nan ba sai a kai shi wuri mai nisa domin cewa waccan makabartan nan ake da mutanen salihai, mutanen kirki a wurin. To wannan ma baya da asali a musulunci, ma'ana Allah bai umarni da haka ba, zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da haka ba, sannan ba a samu haka a aikin sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To kaga ko dukka abinda yake ibada ne, to dole sai an same shi daga manzon Allah ko an same shi daga aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan yake zamowa sunna, yake tabbata cewa ainihin sunna ne. Idan ba a samu wannan ba, to shikenan ba sunna bace. Abu na biyu da muka yi magana a wannan babi shi ne faɗa da sashin mutane ke yi. Akwai waɗanda suke da itikadi, suke imani cewa hatta matattu suna alfahari da likafanin da aka yi musu a cikin kaburukansu. Mun kawo cewa malam ya tabbatar da cewa wannan bid'a ne, kamar da yadda ya nakalto abin ne a cikin littafin Madhal na Ibn Hajj. Kuma hammalan ya kawo mana karin bayani cewa akwai hadisi da ke da alaka da wannan, amma kuma hadisin da'ifi ne, hadisi ne wanda bai inganta ba. Mun kawo magana akan hadisi Jabir, inda Jabir yake magana cewa aksinu kafna mautakum fa innahum yatabahuna wa yatazawaruna biha fi kuburihim. Hadisin Jabir, mun kawo wannan hadisin wanda ke da kama da wannan bayanin da suka yi. To amma shi karan kansa wannan hadisi na Jabir din hadisi ne wanda bai inganta ba, bai tabbata ba. To tunda ku bai tabbata ba, kaga ba za a kawo hujja da shi akan matsayin cewa yin haka sunna ne ba, ko kuma tabbatar da haka sunna ce ba, tunda hadisin bai tabbata ba. Kuma ma kawo cewa yana daga cikin ka'idodin da malam ya kawo a harko, cewa yana daga cikin abubuwan da zai fito da su a matsayin bid'a hatta abinda ya tabbata a cikin hadisi, amma kuma sai aka yi rashin sa'a hadisin ya kasance maudu'i ne, ma'ana hadisin ƙarya, ko kuma hadisin ya kasance da'ifi ne, hadisi mai rauni. To irin waɗannan abubuwan ya fito da su a matsayin cewa bid'a ne, kaddara ma bai fito da su a wani littafi ba, ko da shi ya ce haka nan, to bid'a ne saboda hadisi bai inganta a kansa ba. To balle ma shi mai Madhal Ibn Hajj shi karan kansa ya fito da shi a cikin littafinsa a matsayin cewa wannan bid'a ce ba ta da asali a cikin littafin Allah. Abu na gaba da za mu tashi akan yau shi ne namba na 39, ko kuma ka ce namba na 3 a cikin wannan babi. Yana daga cikin abinda waɗansu ke yi, abinda waɗansu suke kudurin cewa addini ne, suke ganin cewa za a samu lada idan aka yi shi. Malam ya ce abu na gaba shi ne kitabatu ismal mayit wa annahu yashhadu shahadatayn. Yana daga cikin abin da ake yi shi ne a rubuta sunan ainihin mamaci, kuma a rubuta cewa yana tabbatar da waɗannan shahada guda biyu, yana shaidawa cewa babu wanda ya cancanci abota masa sai Allah, kuma yana shaidawa cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Za su rubuta wannan wa asma'a ahlul bait, kuma za a rubuta sunayen ahlul bait alaihimus salam, kuma za a yi shi ne bi turbati Husain, da wani ƙasa da suke ce ma turbati Husain, wanda suke ɗibo shi a wurin kabarin Husain. To sai su zo su baje ƙasan nan a ƙasa, sai su yi wannan rubutu a ciki, ko su zuba ƙasan nan a wani faifai haka, ko wani tiri haka, kuma su yi rubutun, su rubuta sunan mamacin, kuma su rubuta cewa yana tabbatar da waɗannan shahadan guda biyu. Gada sai a kwashe wannan ƙasan, sai a jefa shi ko a zuba shi a cikin likafanin mamaci din. To wannan duka suna yin irin waɗannan. To wannan ma yana daga cikin bid'o'in da baya da asali a cikin addini. Malam yake cewa in wujidat, idan aka samu ƙasar, idan suna da wannan kasar da aka kwaso daga cikin daga kabarin Hussein sai a rubuta shi ka wa ilqa'i zalika fil kafan kuma sai a jefa wannan a cikin ainihin likafanin mamaci din a matsayin wani wata ibada ce ta musamman wanda suke yi wannan da ji ka san ainihin me ɗan shi'a suke yin waɗannan abubuwan wannan bid'a ce waɗanda aka same shi wurin ɗan shi'a shi yasa malam aka sama ya nuna maka cewa alaihi imamiyya shi'a kungiyar shi'a ta imamiyya isna ashara imamiyya to su suke yin irin wannan yace kamar yadda ya zo a cikin miftahul karama juz'i na 1 shahi na 455 zuwa shahi na 456 sun kawo wannan bayanin a cikin wannan littafin miftahul karama shi ma littafi ne na shi'a saboda haka yan shi'a suke yin wannan to kada kaga ana yin sa wannan abu ne wanda baya da asali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba ba a samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin haka ba saboda haka bata ce bai dace ba abna 40 shine kitabatul du'a alal kafan shine abiru abilik kafanin a rubuce shi da addu'o'i likafanin da za a rubuta mamacin da shi sai a yi ta rubutun addu'o'i a cikin likafanin kamin a yi masa wanka a sanya masa likafanin a je a binne shi to a likafanin sai a yi ta rubutun a rubuta waɗansu addu'o'i a cikin likafanin ɗin to wannan tabbas wannan ma bid'a ce ba ta da asali a cikin littafin Allah malam idan ka dubi namba na uku a kasa malam ya ƙarin bayani ya yi fashin baki ke cewa وقد شرع ذلك بعضهم قياسا على كتابه yace wa'ansu sun shar'anta haka ne sun tabbatar da cewa ana yin haka ne ko kuma sun kago wannan abin ne suna kiyasi akan rubutawa da ake yi lillah akan rubuta lillah fi iblis zakka adutra rakumban da aka bayar na zakka to sai kaga an rubuta ma wannan rakumin lillah wannan hatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin haka to sai suka kiyasi cewa to tunda ana yin haka nan to haka ma su suna ganin ya halatta a rubuta waɗannan addu'o'in alikafanin muhammaci kaga abun ma akwai bambanci kwarai da gaske wancan zakka aka bayar kuma ainihin aka ce lillah don a san cewa dabbar zakka ce to wannan kuma ainihin likafani ne mamaci ne za a je a sa shi cikin kabari ne menene alakan rubuta addu'a wancan in ana rubutawa ne saboda a san duk wanda ya gani ya san cewa dabbar zakka ce to wanga kuma menene alakar sa da wancan kaga babu wata alaka tsakanin sa da wancan illa kawai bata ce wanda suka kirkiro malai yake cewa waraddahu fi taratibul idariya an zo da shi a wani littafi taratibul idariya kuma an yi raddi akan sa juz'i na 1 shahi na 440 naklan an muktara ala durr al-muhtar shi ma ya dauko wannan magana ne a wannan littafi na al-muhtar ala durr al-muhtar kaza fi naqli anhu wasaqata minni aw at-tabi'i lafzuhu ma'ana yake cewa kaza fi naqli an ni ma na nakalto wannan abin daga wannan amma wasaqata minni ya abin na rasa yadda aka yi abin ya bace daga wurina ko kuma ainihin lokacin da aka je bugawa sai ya bace yace li annal kitabata bil ismi raddul muhtar yake cewa ya zo a cikin littafi na raddul muhtar yace wal bahthul mazkur fil mujallad al awwal yace don ka dubi mujalladi na farko shine a wannan littafi zaka same shi akan wannan ala kulli halin wannan duka ainihin batace daga cikin batoci da aka samu wanda ake yiwa alikafanin mambaci sai a rubuta du'a'i a ciki kila Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya masa menene addu'o'i irin waɗannan da suke rubutawa a cikin likafanin su to wannan duka baya da asali kada ka gaishi kaga cewa wani abun burgewa ne ko abun sha'awa ne kai ma ka je kai to baya da asali ka san da wannan sai abna 41 tazyinul janaza shine kawata shi ainihin gawar ma a kawata shi a yi masa wani kawa ado shi gawar a yi masa shafe shafe da sauransu akwai waɗanda ke yin wannan wayannan duka basu da asali a cikin littafi basu da asali a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ke cewa kamar yadda yazo a cikin albayt ala inkaril bid'ah wal hawadith li abi shama yazo da shi a cikin littafin sa shahi na 67 kuma ya raddin sa ya tabbatar da cewa wannan bid'a ne babu ainihin bai da asali cewa ayyama gawa ado to wanda za a je a sa shi cikin rami to menene ne masa ado menene ne masa ainihin kawa dukkan waɗannan abubuwan ba shari'a bane kuma baya da alaka da shari'a abna 42 malan ke cewa hamlul a'lam amamal janaza akwai waɗanda su kuma abinda suke yi bayan an dauko gawa sai a dauko ainihin tuta sai ga masu tutan sun shiga gaba suna wucewa sai a biyo da gawar a baya to kaga dukkan waɗannan abubuwa ne ma qala Allah wa ma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki bai ce ai haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ai haka ba saboda haka baya da asali a cikin addini shi ma nau'i ne na bid'a wanda ya ka mu tabbatar da cewa bid'a ne kuma ya kamata mu nisanci irin waɗannan abubuwan kamar dai da muke faɗa da yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu yawanci daga cikin bid'o'i da muke karantowa nan galibin su ma basu iso nan ba kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya kare mu duk waɗanda za su zo da shi ma Allah madaukakin sarki kada ya ba su damar zuwa da shi dan yanayi ne wanda yake abin da kake ganin ba a yi a garinku ko ba a yi a kasanku kada kai mamaki yau da gobe yadda ainihin duniyan ainihin ta zamo kamar ainihin tafin hannu ɗaya ne wani zai je ya gano a can saboda yana da irin wannan aqida ko wurin ɗan shi'a ko wurin ɗan sufaye ko wani na menene abin ya ba shi sha'awa nan da nan ya ɗauko abin kuma ya zo a yi ta yin shi a garinku to amma ka san dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda ba addini ba ne kuma ba su da alaka da addini abu na gaba shi ne wadul imama ala hashaba akwai wasu wanda suke yi kuma shi ne su bayan an ɗauki mamacin sai a samu wani katako haka katakon sai a naɗa masa rawani bal ma za a sa masa hula za a sa masa waɗansu kaya na ado a yi shi da siffan shi mamacin da aka ɗauko to gashi a yi mutuminsa da katako duk a sanya masa waɗannan ainihin kayayyakin gaba ɗaya a naɗa masa rawani wani ma da hula wani ma da riga wani ma da komai a yi shi da siffan shi gawar da aka ɗauko ɗin ana rakiyar gawar da wannan ainihin katakon da aka nannaɗawa rawanin da sauransu to dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da asali a cikin addini malai yake cewa sarha ibn abidin fil hashiya ibn abidin ya hito da shi karara ya bayyanar da shi a cikin littafin sa al hashiya jinsi na da shahi na 807 bi karahati haza yace wannan ainihin an karhanta shi ma'ana makruhi ne baya da asali wa kaza allazi qablahu haka ma ainihin wancan da yake gabanin sa ma'ana hamlul alam amamul janaza ma'ana daukan rika tuta a shiga gaba a biyo da gawa dukka ya tabbatar da cewa waɗannan shi abin da ya faɗa a cikin littafin cewa ainihin makaruhi ne wayal haqu bihi tarabulus tarabus sai a sanya ma waɗannan wannan katakun da aka ɗauko a sami tarabus shi ne ainihin hula ɗin nan kamar dara ɗin nan dogo sai a sami shi wayal qlilil arus da waɗansu ainihin kayayyakin ado na ƙawa da ake sama ainihin ango idan yayi aure wa kullu ma yadullu ala shakhsiyatil mayyit da dukkan wani abin da ka gane shi ka dauka cewa shi wannan mamacin ne to sai a samu katako a sassanya masa waɗannan abubuwan irin kayayyakin da shi ainihin mamacin ya saba sawa wanda yake kai daga nesa kila in ka gane shi ma ka aza ko mamacin ne da sauransu to abin da suke masa kenan shi ma wannan bid'a ce ba asali a cikin addini Allah madaukakin sarki bai ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ai haka ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi haka ba to da zaran an ce Allah bai yi ba manzon Allah bai yi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba to shikenan ba abin da ya rage ba wannan abin sai dai a ce masa bid'a ce Allah madaukakin sarki ya kare mu abna 44 hamlul aqalin wal az waz zuhur wa suratul mayt la amamul janaza yana daga cikin abin da suke waɗansu suke kuma hamlul aqalil aqalil shine kayayyakin ado da ake sawa ainihin mai kamar hula da kambi da ake sama ainihin ango idan yayi aure wal as da ainihin tufafi da ake amfani da shi wurin aure wa zuhur da kuma ainihin hure 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 din nan flower din nan da ake ainihin duk sai a dauko shi wa suratul mayit sai a dauko hutun mamacin a dauko hutun mamacin shi ma amamul janaza duk wayannan abubuwan za a shiga da su gaba kamin a zo da gawar sun suna gaba sai a biyo da gawar dukkan wayannan abubuwa ne wayanda bid'o'i ne wayanda ake samu wayanda Allah madaukakin sarki bai ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu ba to wannan ma ainihin bid'a ne wanda ake samu alikafani alikafanin mamaci da za a yi to dukkan wannan bai dace ba wannan akan abin da ya shafi na likafani kenan to dama ya ce maka babin zai magana ne akan bid'o'i da ake samu alikafani da kuma fita da ainihin mamaci to wannan na gaba na 45 yana da alaka ne da fita da mamaci ba yana da alaka bane da shi ainihin likafanin ba duk waɗanda muka ambata tun daga namba na 37 har zuwa namba na 44 za ka ga duk wanda muka faɗa yana da alaka ne da likafani to amma wannan na 45 da zamu ambata yana da alaka ne da yanayin fita da gawar ko dai daga inda aka wanke shi zuwa makabarta ko daga ainihin gidan inda ya rasu zuwa inda za a yi masa wanka ko wane yana iya faruwa haka to akwai waɗanda suke su abinda suke shine malai ke cewa zabuhul harafan inda al-hurujil janaza tahta atbatil bab shine a lokacin da za a fitar da wannan mamacin daga gidan dauka daga gidan da ya rasu a lokacin da za a fitar da shi sai a samu raguna guda biyu haka waɗanda za a zo a yanka a daidai wurin kofar ɗakin ko kuma kofar gidan da za a fitar da shi raguna guda biyu in za a fitar da gawar daga gidan ko za a fitar da shi daga ɗakin da ya rasu sai a yanka waɗannan mai raguna guda biyu malam yake cewa ya zo ne a cikin littafin al-ibda fi madaril ibtida li Sheikh Ali al-Mahfuz ya zo a shafi na 114 kuma wannan yakka ragunan da aka yi raguna guda biyu da aka yanka lokacin da za a fita da gawan me yasa ake yankan su shine i'tiqad ba'dhum annahu idza lam yuf'al zalika mata thalathatu min ahli al-bait ajibanna su i'tiqadin su shine cewa wa'ansu suna gani daga cikin su annahu idza lam yuf'al idan ba ai haka ba ma'ana lokacin da za a fitar da mamaci daga gidan ko daga ɗakin da ya rasu idan ba a yanka wa'annan ragunan guda biyu ba to mata thalathatu min ahli al-mayt za a samu mutum uku da za su mutu a wannan gidan kago dole a yanka ke to kaga dukkan irin wa'annan abubuwan gaba daya kiyasa inda aka kirkiro abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci ayi ba kuma bai yi ba bai ba da umarni ayi ba karara za ka ga hatta masu yin shi in kai tsaya kai tuntuntuni za ka ga ko yadda da Allah ba su yi ba saboda haka ba su ma ko yadda da Allah ba kwata kwata to mutumin da ya yadda da Allah ya yadda Allah madaukakin sarki ke kashewa shike rayasuwa to me zai sa ya ji tsoron cewa wani nashi zai mutu in ya mutu zai mutu in lokacin sa bai yi ba kan ba zai mutu ba sai lokacin sa yayi to kaga dukkan wanda yayi imani da Allah ke kashewa ke rayasuwa to kaga waɗannan abubuwan ba za su zama barazana gare shi ba balle har a sa shi ya kashe dukiya masu yawa kuma kai ka san ragunan da za a yanka raguna ne waɗanda suka kai raguna yanzu ga aka ce yanzu kai wannan abin yanzu kana bukatan ka tana dubin 100,000 da wani abu dan na san dai kila sai ka yanka ko akalla sai ka yanka na 60,000 to kaga wata hidima kuma kenan kai ka san da jin wannan irin hidima ba addini bane ya umarni da shi akan haka saboda haka dukkan wayannan abubuwan ana yi shi yasa kullun babban abu magani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa lallai ku riko da ainihin sunnan manzon Allah ku riko da sunnan khulafa'ir rashidin mai yace ma ku rike shi kwarai da gaske saboda me yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, sai ce fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, duk mutumin da Allah ya rayar zai ga abubuwa da dama wanda yake kai wani abin da ka gane shi ka san cewa mai ba addini bane. To amma me ya faru? Shi shedan wannan abu ne mai sauki ne ya zanyana shi a cikin zuciyarka cewa addini ne kai ma kai tai, saboda malam wane nayi, su wane nayi, su wane nayi, su wane nayi, to ya ta abinda su wane ke shike nayi ba za su yi abinda ba addini bane, ba za su yi bid'a ba. To kaga duk matsalolin kenan. Saboda haka wai ga abubuwa in ba Allah madaukakin sarki ya kare mu ba, muna ganin kaman abun almara ne, kaman abun wasa ne, ya ma zai yi. To asannun baka yi hankali ba, watan wata rana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan zai ga suna sulalowa, suna shigowa, kai ka rasa ya akai. Kuma za a yi ta ainihin me, ainihin fitar da jijiyan wuya da wasu, ana kokarin cewa bai dace ba, ina kokarin cewa ba yadda za a yi addini ne sai an yi. To kaga amfanin abin shi ne, ko kuma ainihin maganin abin shi ne, kullum ya kasance zuciyarka na kokarin riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi zai magance maka waɗannan abubuwan gaba ɗaya. In ba haka ba, ba yadda ka iya, dole sai ka samu kanka a cikin irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Amma a ce yankan raguna guda biyu lokacin da za a fitar da gawa, su zai sa in ba a yi ba mutane uku za su mutu a cikin gidan, kai ka san wannan dai komai rashin hankalin mutum ya ji haka, ainihin hantansa zai dan kada ta kai san cewa abu ne wanda lalle tabbas ba addini bane. Abna 60 na 46, malai ce hamlul hubzi wal harafan, shine kuma waɗannan yadda su suke yi, kuma shine lokacin da za a fitar da gawa sai a dauki hubus. Mun yi bayani cewa idan aka ce hubus shine dukkan wani abin da za a tuka, kana iya ce masa tuwo, kana iya ce masa biredi, kana iya ce masa dutse, wani abin da za a tuka ana iya kiransa da suna ainihin hubus. Saboda haka sai a fito da shi. Wal harafan, kuma a fito da ainihin raguna guda biyu. Amma mal janaza, shi wannan ba lokacin da za a fitar da gawan za a yanka ba, a'a za a fito da su ana jan suna gaba, mai wannan hubz yana gaba da mai wannan raguna guda biyu suna gaba, sai a biyo da gawan. Wa zabihiha ba'da dafn, da kuma yankan waɗannan ragunan bayan an binne gawar. Wa tafriqiha ma'al hubz, sai a rarraba su, a yi sadaka da su tare da wannan ainihin hubz din, wannan wainan ko kuma wannan breading ko kuma wannan ainihin tuwo da aka zo da shi. Kaga wannan sai an za a je da shi ma can makabarta ne. Na aka je can da shi makabarta, ana gama binne mamace ta, shikenan sai a shiga liyafa, kuma sai a shiga biki. Eh, a duk ba shi su za a yanka wurin ai a rarraba. Eh, dai ba mu sani ba ko nan za su soya daya ne koko. To kaga dukkan irin waɗannan abubuwan, kuma waɗannan abubuwan tabbas haka ake suna nan suna yin su. Shi yasa don ma kada ka dauki abin cewa ma abin almara ne. Kesa malam duk lokacin da ya fito da shi sai ya ce maka ga littafin da yake. Yanzu ma in kana shakku ma je littafin, sai ya baka juz'i na littafi, sai ya baka namban shahi na littafin ma. Yanzu wagga da muka faɗa, yanzu za a fito da wannan wainan, za a fito da wannan raguna guda biyu, in an je an binne mamacin sai a yanka ragunan guda biyu, kuma sai a rarraba da wannan ainihin tuwon ko kuma wainan da aka fito da shi. Malam ya ce in kana son ka gani, ka koma cikin madhal na Ibn Hajj din, za ka same shi ainihin mai a shahi na 266 zuwa na shahi na 267, za ka gane shi. Ya tabbatar da shi, ya zo da shi cewa ana yin haka, kuma ainihin bid'a ce. A can shi ma malam ya kwafo maganan ya zo da shi a nan. Kaga dukkan irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ana nan ana ta yin su. Kuma kada ka yi mamakin cewa a'a ai lokacin zamanin da ne ake yi. Duk al'ada irin wannan ta bid'a ba yadda za a yi. Idan ainihin waɗanda suka kawo shi suka wuce, sai an samu waɗanda suka gaji abin suka ci gaba da yi. Kilan ma yanzu su ƙara masa wani salau wanda yake yahi waɗancan muni ma. Saboda haka ana nan ana yi, kuma mu roki Allah maɗaukakin sarki ya ƙare mu daga irin waɗannan abubuwan. Saboda sharri ne na shaidan, kana zaunin ka lafiya lau, abin da kake tunani jiya baya yiwuwa bai ba addini bane, sai ka rasa yadda ainihin shedan zai laɓaɓo, sai ji tusa maka shi da kai kake faɗa me yasa ake yi. Yanzu kuma ainihin kai kake faɗa wurin kokarin ƙariyar abin. Da yawa za mu ga ko bidiyo inda muke da su a nan yanzu, zamu ga da yawa daga cikin mutane waɗanda ga tashin fari da su za a yi ta fada da waɗannan bid'o'in da sauransu, amma kuma abun mamaki yau za a waye gari da su kuma da suke bada gudunmuwar ayi waga dukkan irin waɗannan. Shi yasa kan dan kawarara magana a lokacin da aka zo bikin maulidi da ainihin sauransu, to da yawa matsalar da shedan yake dan kokarin sulalowa yana shigo da shi cikin ahlus sunna shine cewa ba yadda zaka samu da yawa daga cikin ahlus sunnan a baki za su ce ainihin ba sa son maulidin bid'a ne da sauransu, amma a wani bangare in ka dube su ka nazarin su sai kaga kuma suna murna da abun a wani bangare, suna murna kuma da abun. Za ka ga ainihin an zo maulidi mutum yana takama shi ahlus sunna ne, idan aka ce masa maulidi sai ce bai yi bid'a ce, to amma kuma a wannan zai ta murna shi an kawo kaya arha za a je a yi ta saya. Akwai ma masu kasawa. To kaga to yanzu kaga mutumin yana takama ahlus sunna ne bid'a har'a maulidi ainihin bid'a ce, to amma duk inda za a yi bid'a kuma da shi za a je zai je kasa kaya da dai sauransu. Abin da ke faruwa shi ne ba muna cewa ainihin don wani zai ce to haramun ne talla ko kuma ciniki ko sai da kaya menin ba yadda za ka yi kaddara ma mu ce ba haramun ba ne, amma to tambayar ita ce yaya za a yi a ce yau inda ake maulidi ka zo ka kasa kaya kaya cinikin 100,000 yanzu gobe aka ce za a yi maulidin murna za ka yi ko za ka ce a'a ba ka so murna za ka yi duk kai murna da abin da yake kuma haramun ne kaga ka bada gudunmuwa ka taimaka. Wani zai murna cewa ai kuma ka san harka ce ne harka dai ne kawai na shedan, wanda yake yanzu duk tazarar da yake ciki tsakanin kayar da zaka sai a wannan taron da ainihin kayar da zaka sai ba a wannan taron nawa ne tazarar da yake ciki, to in ma aka samu sa'a ma bugu ma ake yi sai sai ga ana kila ma yadda zaka saye shi naira 1,000 a wurin maulidi din kila an ka samu sa'an shi ba wurin maulidi ko 800 ma a iya bambaka, to kaga duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke dole mu lura da irin waɗannan abubuwan gaba daya. Duk abinda zaka bada na gudunmuwa wurin tabbatar da ainihin banna to kai kokari kai taka tsantsan da shi bai dace ba, saboda haka so da yawa ana samun irin waɗannan abubuwan. To da yawa za ka ga mutum ahlus sunna ne amma kuma yana Allah a ce wata maulidi ya tsaya saboda za a sai kaya arha saboda za a yi ciniki, to kaga in aka ce maulidi sai ce bid'a ce sai ce an bid'a an menene da sauransu a gehe guda kuma shi yana dumu cikin kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda shedan yake kokarin cusa mana shi tare da cewa ainihin bamu yarda da shi ba amma sai biyo mana ta wani bangare ya cusa mana shi kuma sai mu yarda da shi. Malam yace abu na gaba shine na 47 i'tiqadu ba'dihim an aljanaza idza kanat saliha haffa thiqalaha ala hamiliha wa asra'at, yake cewa waɗansu suna da i'tiqadin cewa an aljanaza cewa gawa idza kanat saliha idan gawar ta kwarai gawar mutumin kirki ne haffa thiqalaha nawan sai sauki ba zai nawai ba sosai ala hamiliha ga waɗanda suka dauki wannan gawan wa asra kuma zaka za ka ga suna sauri da gawan, mana alaman ne cewa suna saurin alaman cewa gawar ainihin ta kwarai mana gawan mutumin kirki ne, kuma shi ma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce akan haka ba illa waɗansu ayyanannen wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana lokacin da aka dauki gawarsa yake cewa kun ji nawa, suka ce basu ji nawa ba, yake cewa mala'iku ne suka dauki nawan tare, kaga shi bai ce alama ne na cewa idan mu gawan mutumin kirki ne gawan ba zai nawa ba, a cewa wannan gawar abinda ya sa ba dai nawa ba saboda mala'iku suke dauke da wannan ainihin gawar. Shi yasa ana ganin gawan ala kulli halin akwai kissa daban-daban, akwai ma na ainihin Julaibi shi ma ai masa ainihin haka ne, shi ma gawarsa mala'iku sun dauka ko da su suka dauka sai suka je ba sa jin nawai, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mala'iku ne suka dauki gawar shi yasa su ba sa jin nawai, amma bai tsaya ka'idan cewa idan ainihin gawan mutumin kirki ne ba zai nawai ba a bai tabbatar da ainihin haka ba saboda haka daukan haka itikadin haka shi ma bid'a ce bai dace ba bai kamata mutum ya dauke shi akan haka ba abna gaba shine ikhraju sadaqa ma aljanaza shine a lokacin da za a fitar da gawa sai a fito da sadaka kuma ana fito da gawan kuma sai ga sadaka ana rarrabawa ai ta rarraba ainihin sadaka lokacin da za a fito da gawan ba la yake cewa don ka dubi ikhtiyaratil ilmiya za shahi na 30 na 53 wa kashaf alqanna juz'i na 2 shahi na 134 ya zo da shi wa minhu daga cikin sa isqa'ul urkusus nau'i ne na lemu wanda ake sha wal laymun da kuma ainihin shi irin drinks din ga sai a zo ana tarabawa ana sha ko ruwa ana sha ko wa'annan ainihin juice din ana sha to duka wa'annan abubuwan zaka same su suna yin wa'ansu suna yin wannan lokacin da za a fitar da gawa wa nahuhi da makamancin sa duka wa'annan abubuwa ne wa'anda ba su da asali a cikin addini abna 349 shine iltizamul bad'i fi hamlil janaza bil yamin ali mutane su lizimtawa kansu cewa a idan aka zo daukan gawa sai a ce a fara tallaban bangaren dama maimakon a zo a ce a dauki gawar gaba daya na bangaren dama da bangaren hagu duk su dauka gaba daya sai a fara tallaban bangaren dama to wannan ma alizimtama mutane haka cewa lalle ta bangaren dama ake fara ainihin dauka to kaga wannan ainihin bai dace ba kama abin da ya kama da haka ne shine lokacin da za a zo a ainihin mai da kasan kabari din ka san mu anan ma ana daukan cewa a idan aka zo za a mai da kasar dole akwai bangaren da za a fara turawa tukun in aka tura gaba ɗaya ma kuskure ne akwai bangare na musamman da ake fara turawa ta gabas ko ta yamma ina ga ta gabas ne ake fara turawa ko ta gabas oh haka ne ake yi ba san tunda alhamdulillah mun to alhamdulillah duk irin wa'annan abubuwa yanzu kaga tunda ma Allah ya sa koyarwa ya fara shigo an so mu manta da wa'annan abubuwan ke yasa zaka ga ana ma tunanin na ina ne kaga inda lokacin da ake yin sa ne da an fada yanzu a ce aya na wuri kaza ne kawai kowa ya sani to alhamdulillah irin wa'annan abubuwan Allah ya taimaka an fara kawar da shi da ai maganar sa ma sai an ta muhawara shi na wani bangare ne ma tukun wannan alama ne da cewa an fara watsi da wa'annan irin bid'o'in da sauransu saboda haka babu wani ka'ida da ta je idan za a dauki gawa dole sai an fara tallaban ta bangaren dama ko ta bangaren hagu ko ta wurin kawahu ko ta wurin kai babu wani ainihin dalili da yazo akan haka nan wanda zai tabbatar da haka mallan yake cewa ya dibo wannan magana ne a cikin littafin mudawwana shahi na 776 abna 50 yace hamlul janazati ashar al khatawat min kulli janibin min jawanibi al arba yake cewa yana daga cikin ainihin bid'ar da waɗansu suka kirkiro suke ta yi shine ka'ida idan aka zo daukar gawa ta bangaren dama ta bangaren hagu ta bangaren kafa ta wurin kai akalla dole a samu mutum 10 kowani bangare kwarai kowani bangare a samu mutum 10 wurin kafa a samu mutum 10 wurin bangaren hagu mutum 10 bangaren dama mutum 10 ta wurin kai mutum 10 shine kusurwan gawa guda 4 kenan dole a samu wa'annan mutane 10 wa'anda za su dauki wannan ainihin gawa din shine mallan ya saukar da shi kansa saboda karin bayani ainihin akan haka mallan yake cewa wastadalla li zalika ba'dul fuqaha bi hadith yace sashin malama wa'ansu ma malaman fiqh sun kawo hujja da cewa me yasa ake yin haka dalilin su na cewa ai haka din shine cewa hadisin da yazo cewa man hamala janazata 40 khatwa dukkan gawar da aka dauka mutum 40 suka dauki gawan kufirat anhu 40 kabira za a yafi musu kurakuran su kuma kaba'iran su guda 40 wala Allah ko su wa'annan ainihin wa'anda suka dauki gawan ko kuma a shi dai gawan shi gawan za a ainihin kankare masa ainihin kurakuran sa guda 40 kaba'iran sa guda 40 saboda me saboda an samu mutum 40 da suka tallabe gawar kaga mutum 10 kenan ta kowani barayi da barayin dama ta barayin hagu ta wurin kafa ta wurin kai a samu mutum 10 sai suka kawo hadisin ke cewa duk ainihin gawar da aka yi wa haka to za a kankare wa wannan gawar kurakurarsa ko kuma kaba'irarsa guda 40 malam ke cewa naqalahu fil bahr ar-ra'iq ya zo da wannan magana ne daga cikin ainihin bahr ar-ra'iq juz'i na bi shahi na 208 da 7 zuwa shahi na 208 an al-bada'i shi ma ya dauko magana ne daga littafin al-bada'i wa fi sharhi al-muniyya akwai kuma yazo a cikin sharhi al-muniyya rawahu abu bakr an-najjat wanda yake abu bakr an-najjat shi ya ruwaito shi kama fil hashiya kama yadda yazo a cikin littafin hashiya juz'i na 1 shahi na 833 wa hakaza yatanaqaluhu ba'dhum an ba'd haka ainin sashin suke ruwaito shi daga sashi zuwa sashi duna an yi shiru amma ba tare da sun ishara ila halatul hadith matsayin hadisin ba shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba ba sa ishara akan wannan su dai kawai tunda hadisi ne shikenan ya riga ya tabbata za su yi aiki da shi wa huwa la yasi malam yake cewa hadisin ko bai inganta ba hadisin bai inganta ba sai ce li anna fihi ali ibn abi sara saboda daga cikin isnadin hadisin akwai wanda ake cewa ali ibn abi sara wa huwa da'if kuma shi da'ifi ne saboda haka samun shi a cikin hadisin ya tabbatar da raunin hadisi wa hadhal hadith malam yake cewa wannan hadisin mimma anqara alaihi yana daga cikin ainihin hadisin da aka yi inkarin sa kama qala az-zahabi kama yadda imamu az-zahabi ya fada walizalika ja'alnahu malam yake cewa saboda haka muka sanya shi kama imamu az-zahabi ya fada yake cewa saboda haka muka sanya shi ko kuma shi malam nasiruddin albani yake cewa shi yasa muka sanya wannan hadisin a cikin mawdu'atil jami'us saghir akwai littafi da malam yayi duka gaba daya ya dauki littafin jami'us saghir sai dubi hadisan da suke ciki dukkan hadisi hadisi na ƙarya sai aka waro su sai aka yi littafi na musamman aka sanya su ciki wannan littafin gaba daya duk hadisai ne na ƙarya wanda aka tsamo daga ainihin jami'us saghir din shi yasa malam yake cewa shi yasa muka sanya shi a cikin mawdu'atil jami'is saghir malam yake wa ma a haza tare da dukkan wannan abin da muke magana a kansa yace fal hadisu la budda ala hadhihi al bid'a fatanabba yake cewa azal hadis yake cewa fal hadis la yadullu ala hazi hadisin baya nuna ma akan baya nuni akan abin da suke fada cewa ta bangaren damu mutum goma ta bangaren hagu mutum goma ta wurin kafa mutum goma ta wurin kai mutum goma yace kwata kwata hadisin ma baya magana akan haka hadisin dai yayi magana mutum 40 amma ba wai yana nufin 40 shine bangaren damu mutum goma hagu mutum goma ta wurin kafa mutum goma ta wurin kai mutum goma ba baya nuni akan haka gabaɗaya la yadullu ala hazihi al bid'a baya nuni akan wannan bid'a saboda haka malam yake cewa fatanabba ka fada ku kuma ainihin ka lura da haka kada ka je ka rudu akan irin wa'annan abubuwan gaba daya bai inganta ba saboda haka ba shari'a bane abu na gaba lokaci yayi to ina to za mu ta mun tsaya na ainihin 50 dai kenan insha Allah karatunmu na gobe in Allah ya kai mu ya kaddara za mu tashi a daidai na 51 abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ainihin ikon tabbatar da shi kwarakwarai kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya share shi a cikin zukatanmu muna roƙon Allah Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jikan su Allah ya rahmshe su Allah ya sa su huta marasa lafiya mu Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya tayar da su daga wannan rashin lafiya kuma ya sa ya zama kafara gare su ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya shugabanninmu Allah ka shiryar da su Allah ka daura su akan hanya madaidaiciya ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su iko muna adalci ka ba mu iko musu da'a kamar da shari'a ta tanada ya Allah ka zauna da wannan kasar ta mu lafiya fitintinu da rigingimu da ake fama da su a wannan kasar ya Allah ka yaye mana su Allah ya kare mu daga wannan fitintinu masu kokarin tayo da wannan fitintinu ya Allah ka san su ka san malaban su ka san mabuwaye su Allah muna roƙonka ka shiryar da su masu shiruwa ne ba masu shiruwa bane Allah kai muna magani su ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya zaman lafiya wannan siyasa da ake tinkara zabe da ake tinkara ya Allah muna roƙonka ka sa a yi lafiya a gama lafiya kuma ka zaɓin mana ka ba mu ikon zaɓan mutanen kirki waɗanda za ka gyara wannan kasan da su wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh